Jama'a assalamu alaikum. A cikin watan Afrilun da ya shige, mun gabatar muku da shiri kan batun iyalan marigayi Alhaji Kaila Galadiman Kwarko, wanda aka rushe musu gida tun mahaifin nasu yana da rai a lokacin gwamnatin da ta shuɗe a garin Gwaram da ke jihar Jigawa. Iyalan sun shafe shekaru suna neman da a biya su haƙƙinsu, to amma abin ya ci tura har zuwan wannan gwamnati. A bayan da aka watsa wannan shirin a watan Afrilu, Gwamna Muhammad Badar Abubakar ya ba da umarnin da a gaggauta biyan waɗannan mutane diyyar gidajensu, ba ma su kaɗai ba, har da maƙwabtansu da aka rushe musu gidaje, waɗanda su kan ma yanzu haka har kuɗaɗensu sun shiga hannunsu. Idris Kaila ya sake komowa domin bayyana mana abin da ya faru.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamu alaikum. Ni Idris Kaila a madadin iyalan gidan marigayi Alhaji Kaila Galadiman Kwarko, karamar hukumar Gwaram a jihar Jigawa. A kwarai da gaske na dawo wannan gida mai albarka muryar talaka na VOA domin na mika godiya da jinjina ga mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Abubakar Badar Talamis. Kwarai da gaske muna masa godiya yadda ya kamata. Mun ji daɗin abin da ya yi dangance da ƙoƙarin da ya yi da gwamnatin sa ta yi na taga cewar wannan haƙƙi namu ya fito. Kwarai kuwa muna yaba wannan gwamnatin tasa. Dama a baya na faɗa, gwamnati ce mai albarka, gwamnati ce wadda ta san haƙƙin al'ummata, gwamnati ce wadda haƙƙin al'ummanta shi ne a gabanta, ba haƙƙin ƴaƴan wadda suke cikin gwamnati ba. Ma'ana ba gwamnati ce wadda yake ta ke ko in kula da haƙƙin sauran al'umma ba, take kokarin danna haƙƙin wasu ta ɗaukaka na wasu. So a taƙaice, kwarai da gaske ina miƙa godiyata a madadin dukkan wanda wannan al'amari ya shafa.
Wato banda godiya, shin me ya faru? An neme ku ne aka ce za a biya ku wannan kuɗin, ko kuma me ja wannan godiyar?
Alhamdulillahi, shirye-shirye sun yi nisa domin sun tuntuɓe mu cewar ita local government ta rubuta check, ta ba da umarni, ta tura wa ita kotu dangance da yanayin yadda za su biya wannan haƙƙi namu.
Wace kotu ce?
Akwai magistrate court
a nan, ita ma Gwaram take?
A nan Gwaram take, eh, a nan Gwaram take. An tura, an ba su check, an ba wa registrar, za su je su kashin su zo kuma daga baya.
Me ma'anan kashin?
To za su je mu a naje su cire kuɗin su zo kuma su bawa, su kira mu su ba mu wannan haƙƙi namu kamar yadda yake akwai haka zaina.
Shin yaya wani irin nema aka yi muku? Kiran ku aka yi ɗaya bayan ɗaya, ko kuma wato kai ne aka nema aka bawa wannan albishir ɗin?
To alhamdulillahi, ni dai ina makaranta, duk wani abubuwa ake ta kokarin su wana ne yake bibiya. Bayan ni nazo an gabatar da wannan program, wana ne yake bibiya da shi aka yi komai, saboda haka shi yake bani bayanai kan cewar ga halin da ake ciki, ga yadda abubuwa suke gudana. Kuma shi kansa shi ma mai girma kan toma, mun yi waya da shi kuma ya nuna min cewar ga matakin da aka dauka na gaggawa, ga irin kokarin da gwamnati ta yi.
Kana nufin shi kan toma Iliyasu Umar Shuwarin kenan na Gwaram?
Na'am, shi dai Malam Ili Shuwarin. Shi kan toma karamar hukumar Gwaram, kwarai da gaske ya yi kokari, shi ma ya nuna min irin kokarin da ya yi na dangance da umarni da aka bashi, dangance da ya ga cewar biyan ya zamanto bai ɗauki lokaci ba.
Sannan shin an duba wannan gidan naku da aka rusa ne aka yi masa kuɗi tare da kuwa da ya dace, ko dai gwamnati ta yi nata tsari ne na daban?
A kwarai da gaske, dama wacce gwamnatin akwai rubuce-rubuce da ta yi na adadin yadda take gani ya kamata a biya. So Allah da ikonsa ya, shi mai girma gwamna ne yanzu, kwarai da gaske abin da ya yi kawai ya ce mai haƙuri ga duba da yanayi wannan takaddun da na baya da gwamnati ta yi, da shi za a yi amfani, kuma dai da shi aka yi amfani wajen biya. So bayanan da ya mana na cewar na yunkurin da ya yi, muka duba irin kokarin da ya biya haka din, shi yasa mun gamsu da bayanan da ya yi. Kuma Allah da ikonsa, mataki, mun ga mataki ya an fara ɗaukar mataki ma, saboda wasu ma already kuɗin su ya riga ya ji hannu, kamar masu individual kenan, wanda yake su kowa haƙƙi ne nasa na kansa, saboda haka sun bada account number ɗinsu, kuɗin su ya riga ya shiga burinsu. Muna mu, saboda ba haƙƙi ne na mutum ɗaya ba, shi yasa aka tura mu kotu.
Shin kana jin ka san ka tuna wa masu sauraro nawa kake ko kuke tsammani za ku samu daga wannan diya?
So gaba ɗayan mu je jimillar kuɗin nan yanzu zan iya tunawa cewa ya haura miliyan 4 gaba ɗayan mu mutum 4 kenan wanda abubuwan ya shafa miliyan 4 ne da wasu ɗaririka akai abin da ya kama kenan gaba ɗayan jimillar kuɗin.
Kuma idan kuka samu wannan kuɗi ne nan ne za ku kuma zauna a sake rabawa tsakanin magada?
Na'am, kamar yadda dama tsarin yake tunda aka tura shi kotu ne za ta tsara yadda kowanne magada wanda abin ya shafa zai zo ya karɓi hakinsa a kotu.
To Idris, me zaka ce kan tasirin shi wannan shirin wanda kuma ya jawo aka ɗauki wannan mataki na samun muku haƙinku bayan rasuwar mahaifinku?
A ƙwarai da gaske babban abin da zan yi shine fatan alkhairi akan cewa Allah Ubangiji ya tabbatar da ɗaurewar wannan shirin, domin shiri ne wanda kamar yadda aka faɗa VOA murya ce muryar talaka, murya ce muryar marar ƙarfi. Ƙwarai da gaske wannan shirin yana matuƙar tasiri dangance da ƙoƙarin cewar bayan wayar da kan jama'a da yake, sannan kuma mai haƙƙi ta sanadiyar wannan shirin yana samun haƙƙinsa. Babban misali shine da abin da ya faru da mu. Sannan kafin na zo a sanadiyar ina sauraron shirin, shi yasa Allah Ubangiji ya sa na samu ƙarfin gwiwa, na samu sauraro cewa ya kamata ni ma in zo in kawo kokena, kuma cikin ikon Allah kokena ya zo, kuma an ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka. Wannan shiri ƙwarai da gaske muna fatan Allah Ubangiji ya ƙara tabbatar da shi. Ku da kuke gudanar da shirin nan, Allah Ubangiji ya ƙara muku ƙarfin gwiwa kuma ya raba ku da sharrin magauta.
Wataƙila ba za ka rasa jin wasu mutane suna cewa ko kafiye rigima kayi kasa da kaje kana ta faɗa abubuwa duniya da suka danganci haƙƙinka, ba wani abun sai a ce bari sai an je lahira.
To alhamdulillahi, haƙƙi dani ina tabbatar haƙƙina ne, ina ƙoƙarin na ga ina bibiyarsa, sai dai har idan naga abu ya bi ƙarfina kuma zan iya.
Wurin ma wani misali yanzu zaka ga wani mai ganganci ya zo ya kaɗe wani mutum, sai Allah ya sa sai ya rasu, sai ka taras musamman ma yankunan arewa, ba za a duba gangancin ba, sai a ce to a je ka Allah ya hukunta kawai ku bar shi ya tafi. Wato ko wasu kuma na da ra'ayin inda za a ɗau mataki da zai sa nan gaba wasu masu ganganci su rage wannan.
Na'am, ƙwarai da gaske wannan misalin da ka bani haka abin yake. Shi ɗan adam kullum ana so ya kasance mai kyakkyawar tarbiyya, kuma ko addinin mu ma ya tarbiyyantar da mu akan cewar ya tarbiyyantar da mu akan dukkan gudun dukkan abin da muka san cewar ba a bisa ka'ida yake ba. Mutum da ya gangance zuwa kada mutum, tabbas ya kamata hukunci ya hau kansa, ba dan kuma saboda zai zama izina ga wani wanda yake gani idan yayi fa tabbas hukunci zai hau kansa.
Idris, yanzu abin da zamu so shine randa ko lokacin da Allah ya sa waɗannan kuɗi suka shiga hannunku, ba mamaki za ku kuma ko kai kanka za ka dawo cikin shirin nan ka sake yin bayani cewa tabbas kuɗi sun shiga hannu saboda sauran masu sauraro san halin da ake ciki.
Ƙwarai da gaske insha Allah ta'ala duk lokacin da kotu ta neme mu ta ba mu wannan haƙƙi namu, zan sake dawa domin in sanar da duniya ta shaida cewa ƙwarai da gaske gwamnatin mai girma Alhaji Badar Abubakar Talamis, gwamnatin jihar Jigawa, ta yi ƙoƙari wannan haƙƙi namu ya fita. Wannan babban al'amari ne, abin farin ciki ne, kuma ƙwarai da gaske duk lokacin da kotu ta neme mu aka gabatar da wannan abu, zan dawo wannan gida domin na ƙara shaidawa duniya cewa gwamnatinsa gwamnati ce mai adalci.
Wasu ma waɗanda ba su yi magana ba a shirin ka ce a sakamakon wannan sun samu haƙoƙinsu?
Na'am, wanda ma ba su zo sun kawo koke ba, a sakamakon namu Allah Ubangiji ya tabbatar da cewa sun samu nasu haƙoƙin.
Wato har ma sun riga ku samu maku da kuka yi magana.
So sai ku har ma sun riga mu samu, ƙwarai da gaske sun riga mu samu nasu, saboda a tabbas nasu, saboda kowa nasa ne individual ne aka tura musu, mu kuma namu haƙƙi ne na mutane da yawa. Gwamnati ta duba muhimmancin haka shi yasa ta tura mu ga kotu. So amma Nasiru, a baya na yi tuntuɓar harshe dangantar da sunan kotun da za a kai wannan kuɗi ta rabawa magada. Kotun ba magistrate court ba ne, kotun ne ta shari'a musulunci da ke nan ƙaramar hukumar Gwaram.
Ba maganar za a kai kuɗi ba, riga an ba da takardar ɗaukar kuɗi ta banki a yau, wanda aka kuma ja layi a kai.
Na'am, an ba su takardar da za su je banki su karɓo wannan kuɗi, su kuma nemi magada a zo a ba da wannan haƙƙi namu.
Shi ma shugaban riƙo na majalisar ƙaramar hukumar Gwaram a jihar ta Jigawa, Ilu Umar Shuwarin, ya yi magana kan wannan batu. Za mu ji ta bakinsa a shirinmu na gaba. sannan muna bin wani batu na kisan wani matashin da aka yi a jihar Kebbi, wanda har yanzu babu alamar za a hukumta waɗanda ake zargi da hannu a cikin wannan al'amari. A kasance lafiya.